Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da wannan yammaci na ranar Asabar 25 ga watan Ramadan. Hijira ta manzon Allah, hijira da aminci Allah tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina shekarar 1447. Wanda yazo daidai da 14 ga watan Maki shekara ta 2026. Ci gaba da sauraron karatun Al-Qur'ani mai girma ko tafsirin Al-Qur'ani mai girma da ake gabatarwa na watan Ramadan daga nan masallacin Dibiyus bakin kasuwa Damba. Karatunmu na jiya mun tsaya a suratu Al-A'raf aya ta 187. Muna bayani akan ayoyin da suke bayani akan matsayin manzon Allah, hira da amincin Allah tabbata a gare shi, wanda Ubangiji ya yi kira mai tunani game da al'amarin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, a cewa yana sama da kowa wajen hankali da kuma hangen nesa da duk wani abu ne yau Allah maɗaukakin sarki ya tara wa manzon Allah, ba shi da wata matsala, wanda wannan ɗaukaka ce ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Aya ta gaba ta ci gaba da bayani akan wato matsayin manzon Allah, cewa matsayinsa ba matsayi bane na rububiyya, matsayi ne na ubudiyya, shi bawa ne. Don haka akwai ilimin muka da Allah ya keɓance makansa, ba wani da ya sani cikin annabawa. A da gaske akwai ilimin tashin alkiyama, annabawa ba su san ilimin tashin alkiyama ba, sai dai alamomi na kusantowar alkiyama. Wannan Allah ya sanar da wanda ya ga dama cikin annabawansa da kuma bayinsa. Idan alama kaza ta zo, to alama ce ta tashin alkiyama tana kusantowa. Mun karanta wannan, za mu ci gaba da bayani akan matsayin manzon Allah, menene iya haddinsa, matsayinsa da Allah ya ajiye shi. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ka ce musu qul la amliku li nafsi naf'an wala darra.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Na'am.
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
نعم. وبنجدي سبحانه وتعالى يجي أمن ذنسا sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, kace musu la amliku li nafsi, bana iya maganin komai a kaina, ko bana iya mallakar ma kaina naf'an amfani, wala darr ko cutarwa, duk bana iya magance su, illa ma sha Allah, sai dai abinda Allah ya so. Walau kuntu a'lamul ghaiba, da na kasance na san ghaibi, lastakthartu min alkhairi, da na yawaita alkhairi sosai, wama massani yassu, kuma da wani abu mummuna ba zai same ni ba, in ana illa nadhiru, ni matsayina ba kowa bane, face mai gargadi, wa bashirun, mai kuma bushara, liqaumin yu'minun, ga mutanen da suke da imani. Wannan shine matsayin manzon Allah, ira da amincin Allah tabbata a gare shi. Ubangiji yana umurtan annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam cewa ya fada wa duniya ba wani abu da zai mallaka a kansa da zai zama na amfani, wato annabi ba zai iya amfanar da kansa da ratsin kansa ba, a ce ga wani abu da zai yi ba tare da izinin Allah ba na amfani ya amfanar da kansa, to ba zai taba yiwa ba. Haka idan cuta ce za ta zo, wani abu zai zo ya cutar da shi, baya iya mallakan abin da zai fitar da kansa daga wannan cutar ko ya kautar da wannan cuta daga kansa, sai dai idan Allah madaukakin sarki ya so ya nuna masa hanyar da zai yi ya tunkuɗe wannan cuta ko kuma ya tsere ma wannan cuta din. Wannan shine matsayin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Manzon Allah baya iya mallaka ma kansa rayuwa, baya iya mallaka ma kansa mutuwa, duk wani abu na amfani ba shi yake nema ma kansa da ratsin kansa ba, sai abinda Allah madaukakin sarki ya so. Idan muka fahimci cewa shi manzon Allah ba zai iya yi ma kansa wannan abubuwan ba sai Allah ya so, wannan yana nuna mana shi bawa ne, shi ba abin bauta ba ne. Da abin bauta ne da zai mallaka ma kansa waɗannan abubuwa guda biyu, ba wanda ya isa ya cutar da shi sannan kuma zai amfanar da kansa ko to amfanar da kansa ma ba zai iya ba, sannan in aka ga dama a cutar da shi ana iya cutar da shi, amma in Allah ya kare shi to babu abin da aka iya da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wannan kalma ta kore amfanarwa ko kuma tunkuɗe cuta, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kore ma waɗanda ake bautawa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin ayoyi akwai aya da ta zo cikin suratul hajji, ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u lahu wa in yasdubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu fa ufa at-talibu wal maqlub. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wanda ake bautawa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba za su taba halittar koda guda ba, kuma ko da an taru dan ayi guda ba za su iya ba. Wa in yasulubuhum dhubabu shay'an, da guda zai zo ya karbi wani abu ye daga jikin gumaka, la yastanqidhuhu minhu, ba za su iya kwatowa ba. Malamai suka ce misali ana shafa wa gumaka mai shanu ko kuma wani irin mai da zaka ga jikinsu yayi kyau yayi santsi, to da a ce guda zai zo ya hau kansa wannan dan curin kudan dan curin ma ya dauka ya tafi da shi, gunkin ba zai iya masa komai ba. Mun gane ko? Kun ga kenan gumaka ba su cancanci bauta ba, saboda ne saboda ba sa iya mallakar mu kansu wani abu na amfani. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan cikin suratul furqan, yake cewa wattakhadhu min dunillahi alihata la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wattakhadhu min dunillahi alihatan la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura. Suna bauta ma wani abu kuma bayan Allah madaukakin sarki, wani abu da ake ba a mallaka ma kansu amfani ko kuma wani abu na cutarwa su tunkuɗar ma kansu. Wala yamlikuna mautan, ba sa iya mallaka mutuwa. Wala hayatan, ko rayuwa. Wala nushuran, ko kuma tashi bayan an mutu. Duk wannan ba za su iya ba. Wannan ma kun ga an kore musu allantaka saboda ba za su iya ba. To anan an kore wa manzon Allah waɗannan abubuwa. Dan haka ake tabbatar mana cewa shi manzon Allah bawa ne, ba abin bauta ba ne. Mun fahimci wannan ko? Ba abin bauta ba ne, shi ma bawa ne na Allah madaukakin sarki, saboda ba shi da iko akan abin da zai amfane shi sai dai abin da Allah ya so. Ba shi da iko akan tunkudar da abin da zai cutar da shi, sai dai abin da Allah madaukakin sarki ya so masa. Ubangiji ya ce, ka ce musu walau kuntu a'lamul ghaiba, da a ce na san ghaibi, manzon Allah ya ce ghaibi shi ne abubuwan da Allah ya ɓoye mu kanta na abin da zai iya faruwa da wani ko da al'umma, mutum ya faɗe shi kuma ya tabbata hakan ne zai faru. To wannan ilimi ne na ghaibi, banda Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya san haƙiƙanin ghaibi. Daga cikin ghaibi shi ne bayani da muka yi jiya na sanin ilimin tashin alkiyama. Yana daga cikin ilimin ghaibi wasu abubuwa guda biyar, da Ubangiji ya ce, inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taktubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Lalle ilimin tashin alkiyama a wajen Allah yake, babu wanda ya san ilimin tashin alkiyama sai Allah. Wa yunazzilul ghaitha shi yake saukar da ruwan sama, sanin haƙiƙanin ruwan sama sai Allah madaukakin sarki, da adadin sa da yanda zai sauka da sauransu, banda Allah ba wanda ya sani. Wa ya'lamu ma fil arham, sanin abin da ke cikin mahaifa sai Allah madaukakin sarki ya sani. Abin da ke cikin mahaifa tun yana mani, Allah madaukakin sarki ya san waye shi, mace ne ko namiji, Allah ya sani. Kuma shekara nawa zai yi in aka haife shi, shi ma wannan ɗugon manin zai samu wasu tsatso a jikinsa ko ba zai samu ba, duk Allah ya sani. Wannan ilimi ne na Allah maɗaukakin sarki. Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu ghadan, babu wata rai da ta san me za ta aikata gobe. Duk cikin mu ba wanda ya san me zai yi gobe, sai dai tsari da tunani da hasashe. Mu ce muna so mu yi abu kaza gobe, mun tsara ma kanmu za mu yi abu kaza gobe, sai ka ga goben ta zo baka aikata abun ba. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, babu wata rai da ta san a wata ƙasa za ta mutu. Wannan ilimi ne na Allah maɗaukakin sarki, shi kaɗai yake banta da wannan ilimi, babu wani wanda ya sani cikin bayinsa. Ubangiji subhanahu wata'ala ya yaba kansa da cewa shi ne masanin ghaibi, ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, shi ne masanin ghaibi baya bayyana ghaibinsa ga kowa. Illa man irtaba min rasuli, sai dai wanda ya ga dama cikin manzanninsa, sai a masa wahayi na wani abu, wannan kuma Allah ya keɓanta manzan ya masa wannan wahayi. Haka na iya faruwa ga manzanni, fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada, Allah yana sa tsaro ta gaban annabawa da kuma ta bayansu. Allah yakan sa musu tsaro na mala'iku wanda suke kiyaye su, suke kare su. Don haka idan Allah maɗaukakin sarki ya so, yakan sanar da wani daga cikin annabawansa wani al'amari na ghaibi, ya faɗawa al'umma ko kuma ba zai faɗa musu ba. Akwai ghaibin da manzon Allah baya faɗa, Allah ya sanar da shi abu kaza da abu kaza, amma ba a bashi dama ya faɗa ba. Kamar yadda yake cewa, law kuntum law ta'lamuna ma a'lamu la dhahabtum qalilan wa la baqaytum katiran, da kun san abin da na sani, da kun yi dariya kaɗan kun yi kuka mai yawa. Duk da wasu suna fassara wannan a matsayin ilimi ne na imani, cewa manzon Allah yana da tabbas da yaƙini akan abin da Allah ya tanada na azaba ga bayinsa, kuma yana da tabbas da yaƙini babu shakku akan abin da Allah ya tanada na rahama ga bayinsa. Wasu kuma suna ga akwai wani abu na ghaibi da Allah ya bayyana wa manzansa, amma ba a bashi dama ya faɗa ba. Wallahu ta'ala a'lam. A muhallin shahid, manzon Allah bai san ghaibi ba, sai aka buga mana misali da manzon Allah ya san ghaibi shi ne, sai Allah ya ce, ka ce musu lastakthartu min alkhairi, da na yawaita alkhairi. Alkhairi malamai sun masa fassarori, daga cikin fassara za mu iya cewa fassara guda biyu a dukkule. Fassara ta farko suka ce ayyuka na alkhairi, da manzon Allah ya yawaita ayyukan alkhairi da ake ya san ghaibi. Wannan fassara malamai sun yi raddinta, wasu daga cikin malamai kamar Ibn Kathir ya ce ba zai yiwu a ɗauki wannan fassara a ce manzon Allah da ya ta gaibi da ya yawaita ayyukan alkhairi ba, saboda mai bibiyan sirar manzon Allah ya san mutum ne mai yawaita ayyukan alkhairi, babu wanda ya kai shi yawaita ayyukan alkhairi. Yana daga cikin siffa ta ibadar manzon Allah, idza amila amalan dawama alayhi, idan ya aikata wani aiki to yana dawama akan wannan alkhairi. Duk wata ibada da manzon Allah ya yi to baya barinta, yakan ci gaba da yin ta idan lokacin ta ya zo ya sanye ta. Kun ga wannan yana daga cikin yawaita ayyukan alkhairi. Manzon Allah ya yi sallah da daddare har kafafuwansa sun kumbura, wannan yana daga cikin yawaita alkhairi, ayyukan alkhairi. Manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi, ya je yaƙe-yaƙe don ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala, wannan yana daga cikin yawaita ayyukan alkhairi. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mai yawan kyauta ne, hannunsa a sake shi yadda ka san iska, haka hannunsa yake wajen kyauta. Idan Allah ya saki iska tana busawa, kowa yana shaƙa, ko? Don haka manzon Allah in ya tashi kyauta kowa yana samu. Jama'a da dama za ka ga sun samu kyauta irin ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Da masu kuɗinmu za su yi koyi da manzon Allah wajen wannan. A ce idan aka tashi wata kyauta, mai kuɗi ya kyautan da a ce ba wani dangi ba su samu wannan kyautar ba. Mun fahimci wannan ko? Musamman kamar gari irin wannan. A ce kawai in ka tashi can kowa ya samu. Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu. Allah ya ƙara buɗa mana. Wannan ayyuka na alkhairi manzon Allah yana yawaita yin su. Shi da kansa ya faɗa, ya ce khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, wanda yafi alkhairi a cikin ku, a cikin al'ummata, wanda yafi yawan kyautata ma iyalansa, sai ce to nafi ku kowa kyautata ma iyalai. Kun ga kenan babu wani shakku game da manzon Allah cewa yana yawaita ayyukan alkhairi. Suka ce wannan fassara ba ita ake nufi ba. Menene ake nufi da alkhairi? Suka ce neman kuɗi, tara kuɗi. Da manzon Allah ya san gaibi, da ya tara dukiya, da ba zai ɗauki kuɗi sadaka yau ya bayar gobe kuma ya zo ana cin dibino a gidansa ba. Mun gane ko? Da sai ya tara ya zubga a gidansa ya ajiye. Amma yanzu za ka ji an ce manzon Allah ya kyauta, yanzu muke faɗa manzon Allah kyautarsa yadda ka san sakekkiyar iska, haka take. Amma an jima kaɗan sai ka zo ka ga ba komai a gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Ko wani lokaci sai ka ga babu abinci ma a gidan manzon Allah. Kun ga bai san gaibi ba, da ya san gobe ba zai samu ba, to da yau ba zai bayar ba. Mun gane ko? Da ya yi ta tara dukiya, ya yi ta tara dukiya, ya yi ta tara dukiya, har dukiya ce yawa. Wasu suka ce da manzon Allah ya kama kasuwanci, sai ya sayi abu lokacin da yake da araha, ya san dama yana da araha, gobe ko nan da wata ɗaya zai yi tsada, sai ya sayar a lokacin da zai yi tsada. Mun gane ko? Da manzon Allah ya tara abinci a shekarun da ake da yalwan abinci, idan aka zo yunwa da fari, shi yana da abincin da zai ci, babu matsala. Suka ce wannan shi ne ma'ana lastakthartu min alkhairi. Kuma wannan fassara ayoyi da dama na alkur'ani sun mara mata baya, saboda alkhairu yana zuwa a cikin alkur'ani da sunan dukiya, kamar yadda maɗaukakin sarki ya kutuba alaihi idza hada ahadakum almautu in taraka madha khairan alwasiyatu للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أن وجب تامو إذا متوا تزوم تيوم إن يابر ون الخير إن يابر ون الخير تو يي وسيا جا إيا ينفع ده أن وانفع تهني تتلاج من هذه الخير أنا كدي من جاني كدوتيا إن يابر دوتيا تو يي وسيا ده جنان سي أكو بوجي حكم شن آية aka raba ma kowa gadansa, sai zama ana wasiya a wanda baya cin gado. Ya zo a cikin alkur'ani fadin Allah maɗaukakin sarki, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu bihubbil khair haka ne, wa innahu ala zalika lashahid wa innahu lihubbil khair lashadid. Dan adam game da ubangijinsa mai butulci, kuma ya shaida a kansa shi butuli ne. Wa innahu lihubbil khair, kuma shi dan adam game da son alkhairi. Alkhairi ana nufin me? Ana nufin dukiya. lashadid mai tsananin san dukiya ne. Kun ga alkhairu ta zo a cikin waɗannan ayoyi da ma wasu ayoyi daban, ana nufin me? Ana nufin dukiya. Mun gane ko? Dan haka ma'anansa wallahu ta'ala a'lam, da manzon Allah ya yawaita tara dukiya, da ya san gaibi, amma bai san gaibi ba, da wani abu na talauci ko bukata da bata samu manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, to amma bai san gaibi ba. Wa ma masani yasu'u, da babu wani abu da cutarwa da zai same ni, da a ce na san gaibi. Manzon Allah ya je yakin Uhud, an karya masa haƙuri, da ya san gaibi da zai je? Da ba zai je ba. Ko kuma in ya je din, ai ya san san da za a karya haƙuri, da ba zai bari a karya masa ba. Mun gane ko? Duk wani mataki da zai ɗauka, da zai ɗauka. Amma sai gashi an zo an karya masa haƙuri, an masa rauni a tayinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, to da manzon Allah ya san gaibi, da haka ba za ta faru ba. An masa abubuwa da yawa na cutarwa, amma ya cutu, da ya san gaibi, da ba zai bari a cutar da shi ba. Mun fahimci wannan ko? Manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi, bai san gaibi ba. Wannan wani hurumi ne, iyakacinsa na Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. Banda Ubangiji ba babu wanda ya san gaibi. Sai aka ƙara faɗa mana me matsayin manzon Allah, me aikinsa. In ana, ni ba kowa ba ne, an yi annafi kenan ko? Illa sai dai, sai aka istisna'i, bashirun ay nazirun, mai gargaɗi. Manzon Allah shi mai gargaɗi ne, wa bashir kuma shi mai albishiru. Kawai wannan shi ne aikin manzon Allah, ya zo ya yi wa'azi, ya gargaɗi masu laifi, ya yi albishir a masu me? A masu kyawawan ayyuka, masu imani. Wanda ya bi yana da aljanna, wanda ya yi daidai yana da lada, zai samu aljanna. Wanda ya ƙi da wanda ya saba ya munana, yana da alhaki, yana da zunubi, zai shiga wuta. Wannan shi ne aikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. A nan za mu fahimci matsayin manzon Allah, shi bashir ne kuma shi nazir ne. A irin waɗannan malamai sukan ciro sunaye da manzon Allah yake da su. Yana daga cikin sunayen manzon Allah bashir kuma nazir. Mun gane ko? Bashirun ne shi, kuma shi nazirun ne, wallahu ta'ala a'lam. Wannan kenan. Aya ta gaba Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mana bayani akan wato ni'ima da ya mana, da kuma yadda ɗan adam yake butulce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala.
وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
نعم نعم Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin, shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicce ku daga rai kwara ɗaya. Wa ja'ala minha zawjaha, daga wannan ran kuma aka halitta masa mata. Liyaskuna ilaiha, domin ya samu nutsuwa zuwa ga matar. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi, da wannan miji ya sadu da matar, sai ta ɗauki ciki wanda yake sako-sako. Famarrat bihi, ta shuɗe wasu lokuta da wannan ciki ɗin a haka. Falamma askalat, da cikin ya mata nauyi, wato ta yi nauyi, da'awa Allah rabbahuma, da matar da mijin sai suka fara roƙon Allah Ubangijinsu. Da in ataitana salihan, idan ka bamu lafiyayyen ɗa, da nakunanna minash shakirin, za mu kasance cikin masu godiya. Falamma atahuma salihan, da Allah ya ba su ɗa lafiyayye, ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma, sai suka yi ma Allah shirka cikin abin da Allah ya ba su. fata'ala Allahu amma yushrikun, Allah madaukakin sarki ya daukaka game da abin da suke yin shirka. Wannan aya ko ayoyi, Allah madaukakin sarki yana mana bayani akan farkon halitta, cewa shi ya halicci mu gaba daya daga jikinwa, daga jikin Annabi Adamu alaihi salatu wassalam. Da aka halicci Annabi Adamu, aka halitta masa matarsa, ita ce nana Hawwa'u, daga jikinsa. Sai ya zama na su biyu su ne tushen halitta, su ne tushen mutane. Daga nan kuma sai aka ci gaba da hayayyafa. To dalili na aure ko manufa ta aure shi ne samun nutsuwa. Mutum zai yi aure ne domin ya samu kwanciyar hankali, ya samu nutsuwa. Don haka duk auren da babu kwanciyar hankali a cikinsa, babu nutsuwa, to ba a more da wannan auren ba, babu riba a cikinsa. Mun fahimci wannan ko? A ce an yi aure kuma an samu tashin hankali a cikinsa, to wannan auren da yi kyau ba. Saboda yana daga cikin manufa na aure, miji ya samu nutsuwa, ita ma matar ta samu nutsuwa. Mun fahimci wannan ko? Liyaskuna ilaiha. Sannan aure a ƙarƙashin wannan aya za mu fahimci cewa ragamar aure yana ƙarƙashin namiji. Saboda farko sukun ɗin awa aka jingina, a mijin aka jingina. Mun gane ko? Don haka Allah maɗaukakin sarki ya fara yi wa namiji falala ne da baiwa, sai ya ce masa ya aure. Don haka ko control ɗin aure zai zama yana hannunsa. Saboda baiwa da falala ta aure kai tsaye a shi aka fara yi, mace ita kuma sai ta ci me? Sai ta ci riban abu. Mun gane ko? Sai ta ci albarkacin wannan aure. Wallahu ta'ala a'lam. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Yana daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya ba ku, ya halitta muku mata daga gare ku domin ku samu nutsuwa daga wajensu. Mace ana so ta zama mai ba da nutsuwa ga mijinta, mai kwantar masa da hankali, ba mai tayar masa hankali ba. Ya zo a cikin hadisi, mafi alkhairin mace ita dai matar da idan mijin ke ganta da mishi na dariya, yana jin daɗi saboda kyawawan halayenta da kyawawan ɗabi'u da take da shi. Ta iya zama da shi tana faranta masa rai, ba yana ganinta yana fushi, yana jin haushi ba. Mun fahimci wannan ko? Don haka ana so a samu nutsuwa daga jikin mataye. Wannan kenan. Daga cikin ni'imar Allah, matan da mazan sai zama jinsi ɗaya, bai zama jinsi daban-daban ba. Shi ma domin kowa ya samu nutsuwa daga ɗan uwansa. Da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama, sai ya ce matar mutum jaka ce ko bushiya. Mun gane ko? Ko macijiya ko wani abu, za a samu nutsuwa? Ba za a samu nutsuwa ba. Sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya da mata da miji duka jinsin ɗan adam ne, jinsi ne na mutane. Wannan ita ma falala ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya yi wa mutane. Ubangiji ya ce shi wannan miji da ya sadu da wannan mata, sai ta samu ɗaukan ciki ɗan ƙarami mara nauyi, saboda ciki yana ɗaukan marhaloli daban-daban ko? Akwai nuƙufa, thumma alaka, thumma mudgha, thumma yakunu khalqan akhara. Yawwa, to waɗannan matakai ciki yake bi. Ciki lokacin da halittarsa ta kammalu ko ta kusan kammaluwa, yayi ya zama nama tsoka ga alamomi na jikin mutum, to yana ƙara nauyi ga mace. To shine Ubangiji ya ce ta ɗauki ciki ɗan ƙanƙani mara nauyi, ta ci gaba da tafiya tana murginawa da wannan ciki har ta shuɗe zuwa ga wani lokaci, daga baya cikin sai ya nauyi. Aka fahimci fa yanzu haihuwa za a yi. Da'a wallahi rabbahuma. To sai wannan mata da miji sai su dawo su ci gaba da roƙon Allah Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Suna cewa la in ataitana salihan, in ka ba mu ɗa nagari, bi ma'ana in ka ba mu lafiyayyen ɗa, muka haihu lafiya, sai kaga ana bakance, ana alƙawari ga Allah subhanahu wa ta'ala, da lakunanna minash shakirin, za mu kasance cikin masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mun gane ko? Za su yi ta yin wannan, za su yi ta wannan addu'o'i, suna yi ma Allah maɗaukakin sarki alƙawari cewa in aka haihu lafiya aka samu da lafiyayye to za a gode mu Allah madaukakin sarki. Wannan hali na dan adam kenan. Da Allah madaukakin sarki yasa aka kaddara aka haifu da aka same shi lafiyayye to sai kuma aka zo aka yi shirka da Allah madaukakin sarki. Aka saba ma Allah madaukakin sarki. Shine Allah madaukakin sarki sai fa ta'alallahu amma yushrikun. Allah madaukakin sarki ya daukaka daga abin da suke na shirka. Waɗannan ayoyi akan suwa suka sauka. Akwai bayani guda biyu game da malamai ko kuma mu ce bayani uku. Bayani na farko aka ce ya sauka ne akan mutanen farko, Annabi Adamu da Hawwa'u. Annabi Adamu alaihi salatu wassalam Allah ya bashi haihuwa. Idan aka haifi da sai ya sa masa Abdullahi. In aka haifi da sai ya sa masa Abdurrahman. Duka ana ce masa bawan Allah, bawan Allah. Amma sai Allah baya barin ƴaƴa. Sai ƴaƴan suna mutuwa. Shaydan sai ya gangaro ya silalo sai ya sami ita na Hawwa'u sai yake cewa dan nan naki da zaki haifa idan kika sa masa Abdul Harith to zai rayu. Amma in kuka ci gaba da sa masa Abdullahi ai Allah yana san bawansa. Shi yasa Allah yake dauke bawansa. Mun gane ko san bawan yake shi yasa yake daukewa. Kuna ga Allah zai bar bawansa a gurin ku to ku sa masa Abdul Harith ku gani Allah zai bar muku shi. Sai suka masa da'a sai suka sa masa Abdul Harith. Sai aka ce wannan shine akan su ake magana. Mun gane ko akan su ake magana wallahi ta'ala alam. Magana ta biyu wasu ka ce ta sauka ne akan wasu ƴan bani Isra'ila da suka yi alkawari ga Allah madaukakin sarki cewa in Allah ya ba su haihuwa da nagari lafiyayyen da za su gode ma Allah madaukakin sarki. Da Allah madaukakin sarki ya ba su da nagari lafiyayye sai suka yi shirka da Allah madaukakin sarki. Magana ta uku tana magana ne akan ɗaiɗaikun ɗan adam, ɗabi'ar ɗan adam. Haka take, idan ɗan adam yana neman abu yana mai da al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala, yana roƙon Allah, yana yi ma Allah alƙawura daban-daban. Amma idan abin ya samu sai kaga ya bijire ma Allah madaukakin sarki. To wannan fassara da yawa daga cikin malamai mu haƙiƙun ita suka fi ɗauka cewa ba Annabi Adamu alaihi salatu wassalam ake magana ba. Da dalilin su ba haka suka faɗi maganar ba. Dalilin su akwai da dalili. Annabi Adamu alaihi salatu wassalam ya san shaitan kuma ya horo. Ubangiji kuma ya masa gargaɗi an fitar da shi daga gidan aljanna. Yadda yake ganin aljanna da daɗin da ya ji a gidan aljanna, yanzu shaitan ya masa sababin fita a aljanna. Suka ce ba zai sake saba ma Allah madaukakin sarki da kuma za a haramta masa aljanna din ba. Mun gane wannan ko? Suka ce ya horu sosai da shaitan, don haka yanzu a faɗake yake da shaitan. Don haka suka ce ba zai yi irin wannan abin da yayi shirka da Allah madaukakin sarki. Ya san Al Harith baya cikin sunayen Allah madaukakin sarki, ya sa ma ɗansa Abdul Harith ba. Mun fahimci wannan ko? Kuma annabawa ana ce musu ma'asumai, amma suna iya aikata wani abu na saban Allah. Ma'asumancin su idan suka yi abu na kuskure to ba sa sake maimaitawa, ba sa sake maimaitawa. Zaka ga Annabi yayi wani abu, Ubangiji ya masa gyara, to daga nan ba za su sake yi ba. Ubangiji ya ce ya zaɓe shi, duk wanda Allah ya zaɓe shi kuma wannan alama ce ta cewa ba zai shirka ba. Mun gane ko? Don haka annabawa ba sa shirka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kirgo sunayen annabawa da yawa a cikin Alkur'ani mai girma. Sai ce la in ashraku la habita anhu ma kanu walau ashraku ko la habita anhu ma kanu ya'malu. Da za su shirka da duk ayyukansu sun rushe gabaki ɗaya. Manzon Allah ma aka ce masa la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Idan kai shirka aikinka zai lalace gabaki daya kuma zaka kasance cikin masu asara. Zaka suka ce wannan ba Annabi Adamu bane. Mun fahimci wannan ko? Ba shi bane. Dalili na biyu siyakin ayoyin. Allah madaukakin sarki yana bada labarin mutum biyu, amma da aka zo karshe sai aka ce me fa ta'ala Allah amma yushrikun, ba ce amma yushrikan. Mun gane ko? Allah ya ɗaukaka game da abin da suke aikatawa. Bi ma'ana wancan ɗabi'u ne na wasu mutane daban-daban-daban a cikin ƴaƴan Adam. suna da irin wannan hali, Allah sai yake bada labarin mutum biyu. Wasu ma mutane biyun watakil sun yi irin wannan, wasu ma sun yi, wasu ma sun yi, a ƙarshe idan bibbi suka haɗu sai su zama me? Sai su zama jami'i. Mun fahimci wannan ko? Shi yasa a ƙarshe sai Allah ce fata'alallahu amma yushrikun. Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka daga abin da suke aikatawa na shirka. Wannan yake nuna ba annabi Adamu alaihi salatu wassalam bane. Ana nufin wasu ne daga cikin zuriyar annabi Adamu ake samu suke aikata irin wannan, su yi ma Allah madaukakin sarki alkawari, kuma daga baya sai su zo su saba ma Allah madaukakin sarki bayan sun yi wannan alkawari ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala. Ubangiji ya ce ayushrikuna.
Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun wa in tad'uuhum ila al-huda la yattabi'ukum سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون.
نعم كونغا أنا ما سي الله يتيغا بدا بياني يتي أيوشريكونا با تي أيوشريكاني با من غاني كو جاتي أتي أيوشريكاني ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون جاتي أتي وهم يخلقان من غاني كو ذاتي شركة دا الله مدوكا كنساركي sun hada shi da wanda baya halittan komai, bayan da su din da abinda ake bautawa gaba daya Allah ne yake halittan su. Mun gane wannan ko? Dan haka wanda ake hada su ake bauta musu tare da Allah madaukakin sarki ba sa iya komai, su ma halittu ne na Allah subhanahu wataala. Wala yastati'una li anfusihim nasran, ba sa iya mallaka musu nasara a wadanda suke bautawa. Wala anfusahum yansurun, su ma waɗanda ake bauta musu ba sa iya taimakon kansu, kamar yadda muka yi bayani a baya. Wa in tad'uhum, da za ka kira su ila al-huda, zuwa ga shari'a, a ce magumakan ku zo ga hanya ku bi ta tsira, la yattabi'ukum, da ba za su bi ku ba. Yau idan gobara ta taso sai aka ce a gumaka bismillah ga hanya ku zo mu gudu, za su bi ku? Ba za su bi ku ba. Sai dai kaga sun kone, kaga abin bauta a ce ya kone, ai kaga bai yi ba. Sawa'un alaikum, duk ɗaya ne a wajensu, a da'awtumuhum am tum samitu, ku kira su ko ku yi shiru ba ku musu magana ba za su ji ba. Mun gane ko? Ba sa ji, ba sa magana. Don haka waɗannan abubuwan da ake bauta musu ba su cancanci a bauta musu ba, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu dakata a nan, insha Allahu ta'ala, abinda muka karanta daidai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi, ya sa ya zama mai amfani a gare mu. Abinda muka manta ko muka yi kuskuren bayani ko kuma ba mu yi bayaninsa ba kwata-kwata, ba mu san shi ba, Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu, ya sanar da mu. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin ƴantattu a wannan wata mai albarka. Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. Allah ya karɓa mana ayyukanmu. Allah ya gafarta ma iyayenmu da ƴan uwanmu da duk wani musulmi da ya riga mu da imani. Allah madaukakin sarki ya hada mu da mu da su a gidan aljanna. Allah ya biya mana bukatunmu gabaki daya. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.